sashen Hausa na VOA ke maku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za iya sauraron mu a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. A cikin wannan shiri na yanzu, Hassan Maina kai nake gabatar da wannan shiri na musamman. Yau, saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da suka sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babban headquarter mu dake birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu dake nan birnin Abuja. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman ne, tattaunawa, hirarraki da kuma wata sabuwar waka ta fadakarwa akan cutar corona. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, a gyara zama don sauraron labaran duniya.
Nahiyar Turai ta zama wuri da annobar cutar COVID-19 ta fi barna, yayin da kasar nahiyar Turai da cutar ta fi shafa, wato Italiya, ta bayyana cewa ɗaruruwan mutane sun mutu jiya Lahadi. Adadin mutane da suka mutu a kasar ta Italiya a yanzu sun zarta 5,400, dukkan ayyuka da ba na buƙatar yau da kullum ba an rufe su a ƙasar a lokacin da ƙasar take ƙoƙarin daƙile annobar ta coronavirus. Wannan ne mafi mawuyacin yanayi da muka shiga tun bayan yakin duniya, inji Prime Minister ƙasar Giuseppe Conte. Cibiyar nazari akan cutar coronavirus da ke jami'ar Johns Hopkins ta ce akwai akalla mutane 53,578 waɗanda aka tabbatar sun kamu da ƙwayar cutar a Italiya. Ƙasar Cuba ta tura likitoci da jami'an jinya zuwa ƙasar ta Italiya domin kai ɗauki wajen magance cutar. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta tabbatarwa ƙasar ta Italiya cewa bashin da ake binta ba zai hana ta ranto kuɗi domin magance cutar ba. Shugaban ƙungiyar ta EU, Ursula von der Leyen, ta ƙara da cewa ba za ta ƙyale 'yan ƙungiya su tunkari wannan matsalar su kaɗai ba. Masana a ƙasar Iran sun ce sako-sako da ƙasar ta yi wajen yaƙi da cutar coronavirus ya ƙara yaɗuwarta. Iran, wacce ta zama ƙasa da COVID-19 ta fi tsanani a nahiyar gabas ta tsakiya, ta sanar da kamuwar mutum na farko a ranar 19 ga watan Fabrairu a birni mai tsarki Qom da ke kilomita 140 daga kudancin Tehran, babban birnin ƙasar. A ranar 20 ga watan Maris, Hukumar Lafiya ta Duniya, wato WHO, ta sanar cewa akwai mutane 19,644 da suka kamu, kuma wasu 1,433 suka mutu a ƙasar a sanadiyar cutar. Da farko, hukumomin ƙasar ta Iran sun sakaye tsananin cutar, yayin da ƙasar take shirye-shiryen gudanar da zaɓukan majalisun ƙasar. Wannan shi ya daɗa yaɗuwar cutar, inji masana. Mutane masu komawa daga ƙasar su ne na farko da aka fi samu ɗauke da ƙwayar cutar a ƙasashe kamar su Lebanon, Iraki, Kuwait da Bahrain. Wani sanata a Amurka mai suna Rand Paul ya tabbatar jiya Lahadi cewa ya kamu da cutar ta COVID-19, inda ya zama ɗan majalisar dattawa na farko da ya bayyana kansa. Gwaji ya nuna Sanata Rand Paul ya kamu da cutar COVID-19.
Matakin da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ke ɗaukawa game da shirin bayar da tallafi zunzurutun kuɗi dalar Amurka $1.8 trillion a matsayin tallafin arziki, inda za a turawa akasarin Amurkawa da masu sana'o'i da suka durƙushe sanadiyar cutar coronavirus, ya samu tsaiko a jiya Lahadi. Manyan shugabannin sanatoci 'yan Republican da takwarorin aikinsu na Democrat da ke Majalisar Wakilai sun kasa cimma matsaya a taro na ba sabon ba da aka yi a jiya Lahadi, wanda aka yi a ginin Capitol na majalisar, wanda baicin wannan taro ba kowa ciki. Shugaban majalisar Nancy Pelosi ta faɗa wa manema labarai cewa ba a cimma matsaya ba a kan batun tsarin bayar da tallafi da zummar ƙarfafa tattalin arzikin Amurka, wanda shine ƙasa mafi gawurta a duniya, inda za a aike kashi 90% na Amurkawa da wuraren sana'o'i a Amurka don su jure wa matsalolin da suke fuskanta sanadiyar cutar ta coronavirus. A yayin da gwamnatin kasar Croatia ta umarci al'ummar kasar da su zauna a gida, kuma ta hana mutane fiye da 2 tafiya tare domin kasar na fama da yaduwar cutar coronavirus, sai ga wani bangare na kasar ya gamu da girgizan kasa mai karfin gaske da ya kai 5.5 akan ma'aunin Richter, inda daga bisani aka yi ta samun hucin girgizar kasar. A cewar hukumomi, jami'ai sun ce an ga barna mai yawa a wurin da abubuwan tarihi suka fi yawa a Zagreb, babban birnin kasar. To amma nan take babu wanda ya rasa ransa.
Madalla. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoto da wakilinmu na jihar Bauchi, Abdulwahab Muhammad, ya aiko mana akan bukatar 'yan Najeriya suke rika sanya ido akan ayyukan da 'yan majalisa ke gabatarwa a mazabinsu. Kiran ya fito ne a talon da hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, wato NOWA, da hukumar yaki da almundahanar jami'an gwamnati, wato ICP, suka shirya a garin Bauchi.
A jawabinsa, shugaban hukumar wayar da kan 'yan kasa na jihar Bauchi, Alhaji Nuru Yusuf Kobi, wanda ya wakilci shugaban hukumar na kasa, ya yi bayanin kan makasudin taron.
A bayyana wa mutane muhimmancin tsarin nan da aka yi na ayyuka da ake yi wa al'ummomi, wadda wakilan al'umma, watan 'yan majalisun tarayya, suke bayarwa a yi wa al'ummominsu. Inda misali aka tsara a cikin tsarin kudi, akwabinan kasafin kudi, cewa za a yi wa al'umma wasu ayyukoki, to ana son al'umma su gane cewa wannan ayyukokin nasu ne su sa ido su gane an yi su. Idan ba a yi su ba, to an ba su kofofi cewa suna iya tambaya ko kuma suna iya rubuto takarda ko kuma su zo su yi korafi wa hukumar ICPC don a bi bahasin wannan ayyuka da aka bada. Muna so al'ummomin su gane cewa wannan kuɗi ne nasu, wanda gwamnati ta fito don a yi musu wannan ayyuka, ba kuɗi ne na 'yan majalisun ba. Saboda haka ba su 'yan majalisu ba za su dauke su a matsayin ayyukan aljihunsu ba.
Shi ko shugaban kungiyoyin fararen hula Malam Jinjiri Je Garba ya buƙaci gwamnatin tarayya ne da ta soke ba da kudaden ayyukan mazabu ta hannuwan 'yan majalisa.
Bai kyautu ma gwamnatin tarayya su ba su wannan kuɗi ba, ya kamata ma a soke.
Me yasa ba ka so a ba su?
Yanzu kwalliya ta biya kuɗin sabulu? Ba yanzu da na shigo wannan taro an bani yar takarda in cika. Ka san kwangiloli da suke tafiya a constituency ɗinka, ni ban sani ba. Ba za su fito gidan rediyo ko kuma su samu 'yan jaridu kamar ku su ce wannan abun da aka bani fa daga gwamnatin tarayya ne na kwato. Gashi ba zai zo ya faɗa ba.
Amma kiran da kake akan a daina ba masu 'yan majalisar nan kuɗi, ba ganin dokan ƙasa ce aka yi.
Dokan ƙasan ba za a iya canja ta ba. In ka yi doka kuma dokan nan ba zai aihin ma da ɗa mai ido ba, ba za ka iya canja ta ba. Ai sun yi wannan dokan don raɗin kansu ne, don su raɗa su cika aljihunsu, ko ba haka ba?
Wakilai mata a wurin taron, Hajiya Amina Dahuwa, ta buƙaci gudanar da yarjejeniya kan irin ayyukan da suke bukata a yi musu.
Mu mutanen da muke karkara, mu san menene za a yi mana kafin a yi, saboda idan ba mu san me za a yi ba, in aka zo yi ba za mu sani.
Amma suna sa muku injinan yin taliya da keken ɗinki, har ma mashin ana ba mata.
Shi wannan kuna kiransa family and friends.
Ba kwa ganin su ne?
Ta ina za ka gan su? sun shigo da daddare karfe 12 dare sun fita karfe 5. So yanzu dai abin da aka yi an riga an yi, amma sai mu tsammaci gaba. Duk dan majalisar da ya fito ya zo yake neman guri'ar mu mata, ba za mu zabe shi ba sai ya zauna mun yi a rubuce.
Dan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar karamin hukumar DAS Honorable Musa Mantai ya tabbatar da kudaden ayyukan da ake baiwa ƴan majalisa domin gudanar da ayyuka a mazabunsu.
Abin da na bayyana shine in an ce constituency project ne, wannan dama gwamnatin tarayya ne take funding, don ba shi member ne yake funding na wannan project din ba, ko ka gina dama project din ne wanda aka ce me kake so a mazabanka, in ka fada sai federal government su su funding, to shi yakan zama constituency project ne, saboda kowane dan majalisa shi ma zai haka a mazabansa.
Su al'umma yanzu an wara musu da kai an san kudi ne wanda gwamnatin jiha ko na tarayya take ba ku ba na aljihun ku ba.
Ni zato na shine mu mu hada kai da mu da su mu ga project da aka kawo a mazabunmu mu ga an yi shi saboda biyan bukatun jama'anmu.
Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaishe ka Abdulwahab na musamman. Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishinmu na Abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Kada a shafa'a, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan Abuja. Yanzu za mu shiga majalisar dattawan Najeriya, inda wakiliyarmu Madina Dauda ta dauko mana zantawa da Sanata Muhammad Bima Inagi don fayyace bayanin gyara kudura-kudurin dokar hana shigo da na'urar samar da wutar lantarki wato generator.
Akwai matsaloli da yawa a ƙasa da ya bani dama cewa in kawo wannan doka. Na farko abin da ke faruwa a ƙasarmu, da abin da Allah ya ba ƙasarmu, da yadda manyanmu suke yi a nan ƙasarmu, talakawa sun shiga matsala da yawa. Don lantarki shi ne ke kawo cigaba na ƙasa. Babu lantarki yana kawo matsaloli da yawa. Kuma abin da ke faruwa a ƙasarmu, Allah ya ba mu ruwa da za mu yi wanda Turawa suna kira hydroelectricity. Allah ya ba mu rana da za mu yi amfani mu samu solar energy. Allah ya ba mu iska ga Harmattan a arewa ko aina da za mu yi wind energy. Allah ya ba mu gas a can Niger Delta da za mu yi thermal energy. Duk wannan muna zauna Allah ya ba mu free of charge. Kuma manyanmu da Allah ya sa su adda za su yi abu da talakawa za su jin daɗi ba su yi ba. So wannan doka na farko manyanmu suna yi wannan ba su damu ba don su suna da generator a gidansu, suna da generator a office dinsu, su ba su damu talakawa su samu wuta kuma su samu ba. In wannan doka ya tsaya su ma in ba su gyara wuta ba, ba za su samu wuta a gidansu ba, ba za su samu wuta a office dinsu ba, kowa ya zama daya. Na biyu, generator da mutanenmu muna amfani da su yana kawo abin da ana kira carbon emission. Wannan carbon emission yana kawo dumama yanayi da yawa, kusa shi ne Turawa suna kira climate change. Baya wannan yana kawo matsaloli a cikin mutane. Yanzu a ce akwai cancer, akwai kidney failure, akwai breathing problem, yana kawo sicknesses, different sicknesses da yake kawo, har da mutuwa ma yana kawo. Wannan mutane mu ba su sane sosai ba, don baya kashe mutum boom kwana daya, kadan ne yana kawo matsaloli a cikin jikin mutane. Wannan abu bai kamata ba, manyan mu sun sani amma ba su damu da talakawa ba. In wannan doka ya tsaya, ba za a samu generators da yawa a kasanmu ba, don yanzu a cikin duniya duka Nigeria shine number one da ke amfani da generators.
To yanzu za a hana shigowa da generator ne gaba daya?
Ba cewa za a hana shigowa generator gaba daya ba, don akwai wajen suri da ya kamata dole su samu wuta kowane lokaci, kamar asibiti din mu, don in doctor yana operation kuma an dauka wuta fa ya za a yi, kamar airport, kamar airport filin jirgin sama, filin jirgin kasa, jirgin ruwa, duk wurare ya kamata suna da standby generator don in an dauka wuta. Amma in wannan dokan mu ya tsaya ba da dadewa ba, ko wurare da na ambata yanzu su ma ba za su samu generator as prime power ba, za su samu a standby.
To akwai tanadin da aka yi ne na daban matalaka din tun da babu wutan yanzu?
Na farko na ce dokar din ba zai tsaya ba sai bayan shekara daya.
So idan shugaban kasa
ya sa hannu a doka, zai dauka shekara daya kafin dokar din ya tsaya. Cikin wannan lokaci ya kamata gwamnati, don su ma sun san cewa gidansu ba za su samu wuta ba, a offices din su ba za su samu wuta ba, so dole za su san yadda za su yi, sai PFCN ya tsaya sosai a samu wuta yadda ya kamata a nan kasa. Baya wannan akwai abin da Turawa suna kira renewable energy, clean energy. Akwai solar, Allah ya bamu, akwai inverters, akwai UPS. Wannan za su yi amfani da su, kamar in ka je babban kasuwa za a san yadda za a amfani da solar energy, ba wannan ya samu rabin generator face my face you kuma I pass my neighbor ba, amma a samu babban solar energy da duk
kowa
zai samu amfani shi.
A gaishe ki Madina. Kungiyar Jama'atu Izalatul Bidi'a wa Iqamatu Sunna wato Jibwis mai hedkwata a birnin Jos ta gudanar da wa'azi na bunƙasa lamuran ilimi da ta saba yi a duk shekara a Abuja. Wa'azin ya zo daidai lokacin da ake cikin kalubalen cutar corona a Najeriya da ma sauran sassan duniya. Sale Shehu Ashaka ya ɗauko mana wannan rahoto.
Kungiyar Izala mai hedkwata a Jos ta nuna damuwa ga yadda Saudiya ta dakatar da bada visa ta umra ga dukkan kasashe da kuma takaita taruwa a masallatan harami na Makka da Madina saboda annobar coronavirus. A wajen gagarumin wa'azin ƙasa a Abuja, shugaban majalisar malamai na kungiyar Sheikh Sani Haya Jingir ya buƙaci Saudiya da ta ɗau matakan barin duk wanda aka tantance ba shi da alamar cutar ya shiga don ibada a manyan biranen na Islama.
Wannan duniyar ba gidan tabbata bace, kullu man alaiha fan, ila duka ga da wayo da hankali da hangen nesa, wanda yake kan wannan azafan ya ma kare da mai numfashin da baran numfashin wa zai saura. To Allah ka taimake mu a bude haramin Makka da na Madina. Allah muna tawali, muna ladabi, muna roƙonka ka fahimtar da shugabannin mu na mamlakatul arabiyyatus saudiya su bude mana haramaini a cigaba da tawafi. Allah kana karban addu'o'i hatta tsuntsu in ciwo ya kama shi sai gifta ta kanka aba sai Allah ya warkar da shi.
Izalade ta ce za ta ci gaba da wa'azin yaɗa zaman lafiya da ƙarfafa ilimi ga manya, yara da maza da mata. Sheikh Ibrahim Duguri shine shugaban majalisar malamai na Izala a Abuja.
Kagan aka gina makarantar nan, dan talaka zai amfana, dan sarki zai amfana, dan malami zai amfana, dan wanda ma ba malami ba zai amfana. To kaga wannan ya dunkule al'umma gaba daya, kuma fatan ko manufar ita ce wato gaba daya a gudu tare, a tsira tare, a samu kyakkyawar makoma ta aljanna, domin ba a samun aljanna din sai da ilimi. To kaga ko babu yadda za a yi a gina ilimi babu natsuwa. To saboda haka gina waɗannan makarantu da kuma yin tattalin abubuwan da zai sa ilimin ya tasirantu a jikin mutane, to shi ake koya wa jama'a, kuma suke ta amsa kira kamar da kuka gani a halin yanzu.
Wani abu da Sheikh Abdullahi Umar Dalla Dalla yana takeici a kansa shine tabarbarewa tsaro a Zamfara.
Yanzu wani abu da ake ciki a jahanmu, sai ka ga ƙauye dan ta'adda ya taho ya ce mu magidanci ko mai gida, ya ce muna son mu gana da iyalinka. Wallahi saboda lalacewa sai ka ji ya ce tashi ana ne miki a gana da ki. Wai gana ba ta ba'ai zanna da ita, ta fasu aiki da ita. Wa'annan mutane Allah madaukakin sarki ka karya muna su, ka karya muna labansu. Allah madaukakin sarki kar ka sauƙaƙa musu, Allah ka yi ya gaida da su, Allah madaukakin sarki ka damara da su. Allahumma arsil alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alhum faj'alhum ka'asfin ma'kul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Izala dai ta nemi gudunmawa a wannan wa'azi da ya samu halartar wakilin shugaba Buhari, Dr. Isa Alifan Tambi, don gina ƙarin makarantu ciki har da jami'a. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
Toma Dalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da muke kawo muku daga nan Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba.
Coronavirus al'umma mai hatara da shi, mugun ciwo corona mutashi mu kauda shi, mugun ciwo corona mutashi mu kauda shi. Coronavirus al'umma mu kare kanmu da shi, mu yi addu'a ga Allah ya yi mana tsari da shi.
Wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu kudi iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da PPE ko ga lafiyar ma'aikatanmu, Muna sanar da cewa a wannan lokaci na taraddadi bukatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajen mu tana karuwa ne domin ku iya daukan wasu matakai na rayuwar ku. Saboda haka muna aiki tukuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu a wannan lokacin. Mai yuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryen mu da kuka saba gani, sannan mai yuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru za mu sanar da ku. Ina muku fatan alheri da zama cikin koshin lafiya. Mun gode.
Thank you.
To Allah ya kyauta. A jihar Niger ta tsakiyar Nigeria ana ci gaba da samun kalubalen yan bindiga dadi da kan shiga kauyuka su haddasa fitina da jefa zulmi tsakanin jama'ar da ba su san hawa ba balle sauka. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya aika rahoton nan da yake nuna aukawa kauyuka 10 da yan bindiga suka yi.
A yanzu haka dai kimanin garuruwa guda 10 ne al'ummominsu suka tsere suka bar gidajensu a sakamakon tashin hankalin yan bindiga masu garkuwa da mutane a yankin karamar hukumar Mariga ta jihar Niger Nigeria. Wannan dai kari ne akan wasu garuruwan da tuni dubban jama'a suka bar gidajen nasu a yankunan kananan hukumomin Shiroro da Rafi da ke cikin jihar ta Niger a sakamakon wannan matsala ta yan bindigar. Honorable Usman Musa Kasuwan Garba, tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger ne da ya fito daga yankin karamar hukumar ta Mariga, ya ce a yanzu haka dai suna zaune ne cikin wani yanayi na tashin hankali saboda wannan matsala ta rashin tsaro a yankin nasu, kamar yadda yayi karin bayani.
Domin a gundumar kwatankoro a kallon ba a kasar ba za a saka gari kusan guda tara ba wanda duk sun tashi sun ba garuruwa.
Kananan Hindu waɗannan yan bindiga sun watsa garin.
Duk yan bindiga sun watsa garuruwa. Dole ba dan Allah ba dan Allah dole sun ba garuruwa. Wanda aka shekaran jiya shine a Maundu ward din Biri kenan. An sace wajen mutum kusan 16 da mashin guda 5 duk an wuce su. Tashi hankalin na shine ina ganin kaman gwamnati ma bata san muna cikin wahala ba.
Rundunar yan sandan jihar Niger dai ta ce tana daukar matakin magance miyagun mutanen, duk da yake yan bindigar suna amfani da surmukun dajin da babu hanyar mota a wajen tafka wannan ta'asar, kamar yadda kwamishinan yan sandan jihar Niger Adamu Usman ya yi karin bayani.
Tamai ka duba wuraren da muke samun matsala, wuraren ne da ke da wuyan sha'ani, ba hanyar mota, ba wani hanya in ba da mashin ba, ko mu ma ya kwato da muke a wannan wuraren da mashin muke amfani da su. Saboda haka abinda zamu yi da shi ne zamu yi controlling domin mu san su ne, mu san kuma za su lokacin da za su hawo mashin din suna tare da mu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce lamarin ya dame ta matuka. Nje gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger.
Gwamnati ta dauki mataki kwarai da gaske akan yadda za a yi. Ba zan dogon bayani akan tsaro ba, saboda in na dogon bayani kuma na riga na fallasa irin tsarin zamu da shi. Amma dai ana kokarin da aiki yadda za a samu zaman lafiya jihar Niger. Muna da damuwa kwarai da gaske a wannan kananan hukumomin, musamman a kananan hukumomin Rafi da Munya da Shiroro da Faiko da Rijau da Mariga. Amma kuma gwamnati ta dauki mataki kwarai da gaske akan yadda za a yi.
Yan bindigan dai na kara ta'azzara a jihar, duk da matakin da hukumomin jihar suka ce suna dauka da ma umarnin kai hari ta sama, da fadar shugaban Najeriya ta ce ta bada umarni domin fatattakar miyagun a yan kwanakin da suka gabata. Mustapha Nasiru Batsari daga Mina a Najeriya.
Madalla. Ga ci gaba da kawo muku tambayoyi da kakakin sojojin Najeriya Kanar Sagir Musa ya amsa a wani taro kan sha'anin tsaro da muryar Amurka ta gudanar a nan Abuja.
Ba ta yiwa don muna yaƙi mu ga mutane na wahala ko muna yadda za mu taimaka musu ba mu taimaka musu ba. Amma duk wasu abubuwan za ku ga mutane ba su san da wannan ba, duk da yake muna ƙoƙari mutane din su sani. Ka gani, to irin wannan ya kamata mutane wa'anda ba su san wannan ba su ma ya kamata mutane su sani. Na san cewa ana wani sai a ci baya, wani sai a ci gaba, duk wannan yana ɗaya daga cikin yanayin nature al'adar shi wannan yakin. Misali, bari in ba ku misali. Russia tana ɗaya daga cikin yau bayan America, wataƙila Russia na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe waɗanda suke da ƙarfi na soji da makaman da komi. Amma ta shiga Afghanistan shekara ta nawa tana yakin? Ta yi shekara 9 daga farko ta gama janyewa dai. Kuma wani ga muku gaskiya, idan wani yana tsammanin cewa wai yakin nan zai zo kawai an gama shi ba a ƙara samu wani magana wai wani terrorism a Najeriya, yana tunanin shi bai daidai ba. Duk inda aka ce muku ƙasa ta shiga a terrorism, har ya wuce local ya zama international, bayan ya zama international wasu ƙasashe manya-manya ko ƙanana sun haɗa baki suna son abin ya ci gaba, to sai an dage. Allah kadai zai kawo ƙarshen shi, Allah ya taimake mu.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Abuja. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina ke muku bankwana daga nan ofishinmu da ke Abuja, da fatan za mu yi lafiya. Salamun alaikum.